Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da wannan lokacin. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin. Na yau Juma'a 10 ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud da kanin labarai.
To Ibrahim, Majalisar Dinkin Duniya ta ce cutar coronavirus na yin barazana ga zaman lafiyar duniya, tsaro da kuma fannin kiwon lafiya. Fitaccen likitan nan na Amurka da ya kware a fannin cututtuka masu yaduwa, Anthony Fauci, ya ce babu tabbacin ko cutar ta coronavirus da ke yaduwa a duniya za ta gushe idan aka shiga yanayi na zafi. Hukumar zaɓe a ƙasar Malawi ta ce ba za ta dakatar da aikin yin rijistar masu kada ƙuri'a ba a shirye-shiryen da suke yi na gudanar da zaɓen shugaban ƙasa a watan Yuni, duk da barazanar da cutar coronavirus ɗin ke yi.
Kanun labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji cewa a Najeriya ana ci gaba da nuna rashin amincewa da shigowar likitocin China yakar coronavirus.
Kura tana maganin zawo taimakanta mana, ai corona tana kasan sin innan ta fito.
Za kuma a ji cewa gwamnan Abdulkadir Bala Muhammad na Bauchi ya warke daga cutar coronavirus.
Mun gode wa Allah da ya warkar da mu, kuma mun gode wa dimbin al'umma da suka mana addu'a.
Sannan za a ji cewa gwamnatin Najeriya ta yi afuwa ma fursunoni sama da 2,000 don rage cunkoso a wannan murna ta coronavirus. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin da ɗan gari akan ci gari da kuma nasihar Juma'a. To amma kafin nan, ga Mahmud da kashi na farko na labaran duniya.
Juma'a, assalamu alaikum. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya ya yi gargaɗin cewa majalisar na fuskantar babbar barazanar da ba ta taɓa gani ba cikin shekara 75 da aka kafa ta sanadiyar barazanar da cutar coronavirus ke yi ga zaman lafiyar duniya, tsaro da kuma fannin kiwon lafiya. Yayin wani zaman sirri da kwamitin tsohon majalisar ya yi ajiye Alhamis, Antonio Guterres ya ce cutar COVID-19 na ƙara haifar da tashe-tashen hankula da ke barazana ga matakan da ake zuwa ɗauka na yaƙi da cutar, kamar yadda wata takardar taron ta nuna. A jiya Alhamis dai aka cika kwana 100 da hukumomin China suka sanar da majalisar ɓullar wannan cuta, wacce ta haddasa rashin lafiya ga aƙalla mutum miliyan 1.5 ta kuma kashe kusan mutum 95,000. Fitaccen likitan nan na Amurka da ya kware a fannin cututtuka masu yaduwa, Anthony Fauci, ya ce babu tabbacin ko cutar ta coronavirus da ke yaduwa a duniya za ta gushe idan aka shiga yanayi na zafi a bangaren arewacin duniya, wato cikin makonni masu zuwa. A wata hira da aka yi da shi a shirin Good Morning America na gidan talabijin ɗin ABC, Fauci ya ce kamar yadda ake gani da sauran cututtuka kamar na zazzafin mura da ƙwayoyin cutar ke raguwa wajen yaduwa idan aka shiga yanayi na zafi, kada ya tsammanin yanayin na zafi zai kawo sauki. Yana mai cewa dole ne mu kwanda tunanin cewa cutar za ta ci gaba da yaduwa, amma kuma idan aka samu sauƙin hakan fa lillahi alhamdu. Hukumar kula da ayyukan kwadago a Amurka ta fitar da wani rahoto da ya nuna cewa Amurkawa miliyan 6,600 ne suka miƙa buƙatar neman tallafi bayan da kamfanoni da ma'aikatu suka dakatar da ayyukansu, lamarin da ya sa jimillar ma'aikatan da suka rasa aiki ya kai kusan miliyan 17, wato kashi 1/10 na adadin ma'aikatan Amurka. An ɗauke Firayim Ministan Birtaniya Boris Johnson daga ɗakin 'yan gobe da nisa bayan da ya ɗan murmure daga alamomin cutar coronavirus da yake fama da su. Matakin na zuwa ne bayan da Johnson ya kwashe kwana 3 a ɗakin na marasa lafiya da jikinsu ya tsananta, inda kakakin gidan gwamnati da ke titin Downing ya bayyana cewa yana samun sauƙi. Sanarwar na zuwa ne yayin da majalisar dokoki da kafafen yaɗa labaran ƙasar ta Birtaniya suke kokarin fahimtar zaɓin da Johnson ya yi na tsohon minista Dominic Raab. Ɗan majalisar da kafafen yaɗa labaran na so ne a fayyace musu yadda za a tafiyar da ragaman mulkin ƙasar yayin da Firayim Minista Johnson ke kwance a asibiti domin jinyar cutar ta coronavirus. Rashin cikakken bayanin kan tafiyar da al'amuran gwamnati na zuwa ne yayin kuma da aka faɗa wa al'ummar Birtaniya cewa za su kasance a kulle a gida na ƙarin wasu makonni.
Kaɗan Mahmud zai sake shigowa da labaran duniya. Kafin nan bari mu leƙa Najeriya, inda ake ci gaba da nuna ƙin amincewa da shigowar likitocin China da kayan aikinsu don yaƙi da cutar coronavirus. jami'an gwamnati sun kafa hujjar wannan matakin da yadda cutar ke da wuyar sha'ani da kuma cewa kyauta China za ta taimaka ma Najeriya. Hasali ma wani hadimin fadar shugaban Najeriya Bashir Ahmad ya faɗi ta kafar Twitter jiya cewa za a killace likitocin China din na tsawon kwanaki 14 kafin su fara aiki a Najeriya. Amma dai 'yan Najeriya na ci gaba da ja. Hawa Umar gari.
Shugaban kungiyar likitoci na Najeriya Dr. Francis Faduile ya ce a halin da ake ciki yanzu idan ma da buƙatar taimakon ƙasar sun ta iya taimakawa ta fannin kimiyya da fasaha ba tare da zuwan likitocin ta Najeriya ba.
We wonder what the people are coming to give. Yes, they may have their experience based on what happened in their area, but if they have to share experience, there are so many ways through technology that we can get this experience shared.
Ita ma kungiyar kwadago ta TUC ta nuna kin amincewa da gayyato likitocin tunda ita kanta kasar sun bata fita daga annobar ba. Nuhutoro shine kakakin kungiyar.
Abin da ya kamata gwamnati ta yi shine ta tallafa wa likitocin mu domin a samu bakin zalance. Kun kura tana maganin zawo ta yi wa kanta bana. Ai koronan tana kasar sun yin nan ta fito saboda haka inda sun iya dakule ta ga baki da ai da bata fito ba. Abin da kungiyar kwadago ta TUC take jawo wa hankalin gwamnati akai shine ba daidai bane a wannan lokacin kuma bamu yadda aka mana wasu likitoci daga kasar sun wannan cuta ta coronavirus ta bullo daga kasar ba.
Shi ma tsohon ministan matasa da wasanni Solomon Dalong ya ce gwamnatin Najeriya ta saurari kiran 'yan Najeriya game da wannan al'amari.
'Yan Najeriya sun nuna cewa suna bayan gwamnatin su. 'Yan Najeriya ba su yarda da wannan mutane ba kuma ko da malaiku ne sun raka sun kawo su, don haka wannan mutanen da suka iso Najeriya gwamnatin tarayya ta sa su su koma 'yan Najeriya ba su yarda da su ba.
A halin da ake ciki dai yanzu, hukumar yaki da yaduwar cutuka ta NCDC da kuma likitocin Najeriya suna aiki ba dare ba rana wajen kula da masu dauke da cutar da kuma gwajin waɗanda ake zargin suna dauke da ita, tare da wayar da kan jama'a na hanyoyin da za su bi wajen hana yaduwar cutar ta COVID-19. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To ga da Umar, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ga Mahmud Lalo da cigaban labaran duniya.
Hukumar zabe a kasar Malawi da ake kira MEC a takaice ta ce ba za ta dakatar da aikin yin rijistar masu kada kuri'a ba a shirye-shiryen da take yi na gudanar da zaben shugaban kasa a watan Yuli. Hukumar ta MEC ta sanar da haka ne duk da umarnin da gwamnati ta bayar na dakatar da ayyukan gudun kada a yada cutar coronavirus. Ita dai kasar ta Malawi tana da adadin mutum 8 da suka kamu da cutar, yayin da mutum guda ya mutu. Jami'an lafiya dai sun nuna damuwa kan cewa taron jama'ar da za su yi rijista ko kada kuri'a zai iya haddasa yaduwar cutar ta COVID-19. Sai dai hukumar zaben kasar ta Malawi ta ce ita kadai take da hurumin dage ayyukan zaben. A ranar Laraba, kakakin hukumar Sangwani Muafilawa ya ce sun dauki matakan da za su kare yaduwar cutar, inda ce waɗanda suke zuwa yin rijista suna bin umarnin nan na bada tazara. Sannan ya ce dukkan ma'aikatan hukumar sukan saka kayayyakin kariya kamar na kyallayen rufe baki da hanci da kuma yin amfani da sinadarin kashe kwayoyin cuta. Mayakan 'yan awaren Kamaru sun kaddamar da sabbin hare-hare tun bayan da gwamnati ta bayyana wani shirin yin gyare-gyare bayan da ta yi ikirarin zaman lafiya ya samu a yankin arewa da kudu maso yammacin kasar da ke amfani da harshen Ingilishi. Dakarun kasar sun ce an kai hare-haren ne a akalla ƙauyuka 7, inda suka yi ikirarin kashe mayakan 'yan aware 13, yayin da mayakan su ma suke ikirarin cewa su suka fi kashe dakarun kasar. Ministan ayyuka Emmanuel Angano Njumusi ya ce injiniyoyin da ke ayyuka a yankin sun tattara ina su sun fice bayan da hararen suka kazanta a yankin, inda shugaban kasar Colombia ya ba da umarnin a gyara kayayyakin mara rayuwa da suka lalace cikin shekaru 3 da yankin mai amfani da Ingilishi yayi yana fama da tashin-tashina. A dai makon da ya gabata ne shugaba biyan ya kaddamar da wani kwamiti na gyare-gyare da bunƙasa yankin na renin Ingila, waɗanda suka hada da yin hanyoyi, gina makarantu, asibitoci da kasuwanni da kuma gidajen jama'a da aka lalata sanadiyar yakin. Shi dai wannan yaki na Kamaru ya yi sanadin mutuwar mutum 3,000 tare da raba wasu 500,000 da muhallansu, a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Akwai akalla 'yan gudun hijira 50,000 da yanzu haka suke neman mafaka a Najeriya da ke da kuma ƙasashen Kamaru.
da Mahmud da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu waiwayi sauran rahotanninmu inda za mu kada jihar Bauchi Yakuba, inda gwamna Abdulkadir Bala Muhammad Kauran Bauchi ya samu waraka daga mugunyar cutar ta coronavirus, inda har yake gode ma Allah da 'yan Najeriya. Kafin nan ga bayanin kwamishinan lafiya na jihar Dr. Aliyu Muhammad Maiguru, wanda ya yi ma 'yan jarida game da ayyana warakar gwamnan da hukumar yaki da cututtuka masu yaɗo ta yi a jihar.
Shugabannin da suke kula da su marasa lafiya na COVID-19 a wannan jiha tamu sun tabbatar ya cika ka'ida, dama ba shi da wani alama, kuma duk gwaje-gwajensa sun nuna normal banda shi na COVID-19. Saboda haka shi yasa yanzu muka zo muka sallame shi. Saboda haka ya warke.
Yanzu ga shi an samu rabon mutum guda. Kenan cewar ya alƙalamin
yawa alƙalma yanzu a yau ranar 9 ga watan 4 2020. Mu a nan jihar Bauchi muna da guda 3 yanzu a kwanta asibiti. Mun sallama daya, sannan kuma babu wanda ya mutu, kuma babu wani wanda yake a galabaice. So guda uku suna nan a kwance, kuma muna ba su magani, kuma babu wani tabanta da hankali. Kuma lokaci za mu dauki sample nasu mu je a kai na farko a kai na biyu, dan sun cika kaida a sallame su. Babu wanda ya mutu, shine dai alƙalman da muke da su yanzu a hannu.
Anan jawabin gwamnati Bala Muhammad ya godewa Allah da ya warkar da shi daga cutar corona a bayan da ya jarabe shi da cutar.
Mun godewa Allah da ya warkar da mu, kuma mun godewa dimbin al'umma da suka mana addu'a. Allah ya saka da alheri. Wannan cuta dai ya dada sani na yi kankan da kai, kuma na natsu na lura cewa shugabanci dai abu ne alheri ne, amma nauyi ne akan kowane dan adam. Kuma ya nuna mun cewa ba zan iya biyan al'umman jihar Bauchi ko Najeriya iya soyayya da suke nuna mun ba, musamman ma a lokacin da Allah ya jarabce ni da wannan ciwo. Allah ya saka da alheri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.
Shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar Bauchi Dr. Ladan Salihu ya ce yanzu za a gudanar da ayyuka masu inganci wa al'ummar jihar Bauchi.
Abinda zan faɗa wa jama'a shine yanzu gwamna ya samu ƙarin nutsuwa, ya samu garan bawul da yardan Allah daga wajen Allah na lafiya.
Abdulwahab Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Zuwa gaida Abdulwahab da wannan rahoton. Yanzu kuma bari mu sake komawa babban birnin tarihin Najeriya Abuja, inda aka yi afuwa ma fursunoni sama da 2000 masu kananan laifuka saboda rage yaduwar cutar coronavirus. Hassan mai na kaina gare ka.
Da yake jawabi a wani kwarya-kwaryan biki da aka yi a hedikwatar hukumar gidajen yaran Najeriya da kenan Abuja, ministan harkokin cikin gidan Najeriya Alhaji Ogbeni Abdulrauf Arebeshola ya ce cikin adadin fursunoni sama da 2000 da za a sallama a yau din nan, guda 70 daga gidajen yarin Kuje da kenan Abuja suke. Na tambayi ministan shari'ar Najeriya Abubakar Malami ko menene dalilin da yasa aka yi wannan afuwa a irin wannan lokaci.
Kasudin wannan afuwa kamar kowane dan kasa yake da haƙƙi na ganin da cewa an yi la'akari da annoba, an kawo masa dauki, to su ma mazauna kurkuku suna da haƙƙi na ganin da cewa an kawo musu dauki. Ana magana social distancing. Idan mutum 100 ke daki ka samu nasara cire mutum 20, ka kawo musu kafa ta social distancing wanda za ta rage kaifin annoba da hasarar rayuka wanda ta dangance su.
Idan misali ana cewa akwai gadin da za a biya, mu tara misali waye zai biya wannan tara?
Gwamnatin tarayya ta dauki matakai na biyan tara. Ofishin ministan shari'a ya wannan misali kamar abin da ya haddasu yau, duka tare da aka biya na ofishin ministan shari'a shi ya biya ma marasa karfi wanda suka kasa biyan tara. Ma'aikatar interior tana da haƙƙi ita ma ta dauki irin wannan mataki. Individual haɗi da kai kana da haƙƙi na akwai mutum dubu a gidan kurkuku ka bada taro da kwabo a matsayin gudunmuwa domin ka biya musu tara.
To ko waɗanne rukunan fursunoni ne za su ci gajiyar wannan afuwa? Tambayar kenan da na yi wa controller general na hukumar gidajen yarin Najeriya Alhaji Jafaru Ahmed.
Waɗanda ake yi masu ƙaramin ɗan laifi ne, kaga akwai waɗanda ya zan tsari ne aka yi, akwai waɗanda sun kai shekara 60, kamar guda daga cikinsu shekara 68, ba wani masu washi da makami da muka ira kwamanni a saki.
Daga bisani na ji tabakin wasu daga cikin fursunonin da suka ci gajiyar wannan afuwa a yau ɗin nan.
Dai kawo kana? Sata ni ya kawo ni. wani gani ya tsira man moto na sata
kuma na Ashiru Salifu na kuma sata ne ta kauna satan mashin
aina
mashin na sata wannan shine na farko shine na karshe in dai sata ce mai suna sata an kai karshe da izinin Allah ba za a kara
Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
agai da Hassan kar amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com da kuma sashin hausa.com yanzu ga shiri na gaba
da dan gari ne da sashin Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke kulla da shi
jama'a masu sauraron mu barkan mu da wahaka barkan mu da sake saduwa da ku cikin shirin nan na da dan gari shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio television na jihar Nasarawa ni ne na ku mai gabatar da wannan shirin Sadiq Abbas nake cewa a yau dai mun ziyarci fadar mai martaba sarkin Kanje Alhaji Aliyu Hashim
assalamu alaikum muna maka marhaba da isowa wannan masarauta namu na Kanje a karaman hukuman Awai Nasarawa state.
To mai martaba yau zan so mu dan taba tarihi na wannan masarauta na Kanje da kake shugabanci. Shin kaman wannan masarautar naka na Kanje a kalla shekarun sa ya kai nawa da kafuwa?
Wannan masarauta ta kafu ne tun zamanin yakin jihadi na Usman Dan Fodio wanda a yanzu muna kiyasi tana da shekara fiye da 200.
Kaman su wa da wa suka kafa wannan masarauta?
To wannan masarauta ta kafu ne da yarda na Allah da kuma yardan Yakubun Bauchi wanda da isowansa nan ya ba wa daya daga cikin kakanninmu mai suna Munkaila Guraguri shi annabi farko da ya fara sarauta a wannan gari namu na Kanje.
To kaman wadanni irin kabilu ne suke cikin wannan masarauta na Kanje?
To mu dai masu sarautar mu zamfarawa ne bayan kuma zamfarawan muna tare da jukunawa Kanuri Katsinawa Kanawa da shauransu duk muna kuma zaman lafiya.
To kaman menene bambanta wannan gari na Kanje da sauran wurare wato ma'ana kaman menene wannan gari ya shahara kai?
To wannan gari ya shahara dai na farko ga dalilin da ma Allah ya sa kafa masarautar babban al'amarin shine an kafa masarautar ne bisa ga jihadi na Usman Dan Fodio wato kiran mutane zuwa ga musulunci ko zuwa ga Allah. To a wannan shine wanda kakannin mu su ma sun yi kokari sun yi kuma gina akai domin a karkashin hakan ne a da kinnan kasan zaka samu ba musulmai bane. To amma da zuwan su karkashin wannan kusan an musuluntar da mutane da yawa sun karbi kalmar shahada kuma ana zaune yanzu cikin koshin lafiya da dukkan al'umma da muke tare da su ana
kaman wace irin sana'a mutanen garin nan suka fi shahara akai?
To kan ana maganar sana'a babban abinci ne akwai karatun Qur'ani na biyu kuma akwai noma bayan noma akwai harbi domin a zamanin da can din ma harbin kusan shine bayan jihadi sai kuma harbi da shi
farauta yake ne
farauta shi nake nufi
kaman wasu garuruka zaka ga cewa suna da wani irin take misali kaman Kano zaka ga ana cewa Kano dago ko da me kazo an fika kaman nan masarauta ta Kanje tana da wani irin kirari da ake wa wannan gari
duk muna da kirari domin mun tashi mun samu iyayenmu da kakanninmu suna ana Kanje kangiya kan kura suwa domin an buga da ita ne an bar ta an yi mayaka su zo su ci wannan garin da yaki Allah bai ba su iko ba ta wanda wannan ne ana mata kirari da Kanje kangiya kan kura.
To game da kaman irin waƙoƙi haka da zaka ga ana wa garuruka ko ƙauyuka da suka shahara kamar yadda kai magana shin akwai wata waka kaman ko fitacciyar waka da aka yi saboda shaharar wannan gari?
Eh to gaskiya ban san ban da wannan masani.
To me martaba kaman wani irin kalubale kuke fuskanta wannan masarauta ko in ce gari na Kanje?
To babban kalubale da muke fuskanta yanzu shine dai yanayi na rayuwa wanda yanzu abubuwa sun canja gaba daya na mutane abubuwa da an san su na al'ada da shauransu yawanci yanzu kusan sun ba ba su nan ko mutane ba a samun biyayya kamar yadda magabata da suke yi to wannan kusan abin shine wanda mu ma yanzu muna kokarin mu gina kowa ya kamata kowa ya san al'adansa ya kuma san na gabansa ne wato ya kasance al'umma suna da biyayya da kansu har zuwa kuma ga shugabanni
akwai garuka za ka ga cewa suna fuskantar matsaloli daban-daban kama daga killa matsalar rashin wadataccen ruwan sha ko asibiti ko makaranta ko hanya ko anan ba ku da wata matsala da ta jibanci irin waɗannan
to alhamdulillah a da dai kan mu ma ni ma na tashi na samu muna da wahalar ruwa amma yanzu ka alhamdulillah tunda yanzu duk da kai tafiya mita kadan zaka samu akwai boho to amma babban yanzu abin da ke damun mu shine ilimi na ƴaƴan mu da kannan mu domin makarantun ga tun nan dai akwai primary akwai kuma secondary school da muke da shi a nan to amma duka biyu zaka samu babu kusan wuri mai kyau wanda yara za su samu su zauna su yi karatu cikin kwanciyar hankali to wannan ne shi ya fice mana kutuwa kwariya domin duk al'umma in ba ilimi kusan ba al'umma bane to da wannan ne hankalin mu na kai kuma muna roka ko da zuwa ga gwamnati ne da bayar da kulawa na musamman akan wayannan abubuwa wato teaching aid da zuwa su environment din makarantun zaka samu kamar secondary school gwamnati tunda an establish nashi har zuwa yau gwamnati su yi class guda uku ne kawai a gun duk shauran community effort ne so da wannan kokarin da al'umma mu muna yi domin mu ga yara su sami ilimi shi yasa mu ma mun yi kokari mun yi gine-gine a wannan gun haji har zuwa exam hall da shauran su to amma ga primary da nan har yanzu da in lack of wurin zama yara hajin dai alhamdulillah amma environment din yana da bukatan a ce an gina shi ga yanda yara za su samu ilimi cikin kwanciyar hankali
to ya batun tsaro fa
maganan tsaro kan alhamdulillah domin mu ko da karamin hukuman a waye ne gaba daya muna alfahari dai mu wannan yanki nawa na chiefdom nawa nan alhamdulillah domin duk abubuwan da kusa yake faruwa mu nan zaka ga Allah na kokari mu ma muna kokari Allah na taimaka mana mu ma muna kokari mu ga dai an zauna lafiya da al'umma
to kowane irin kokari gwamnati take yi domin magance irin kalubale da suka jibanci karancin ruwan sha sai cibiyoyin kiwon lafiya da ma sauran ababen more rayuwa a garin Kanje da kuma sauran gurare Alhaji Yusuf Aliyu Turaki shine commissioner ma'aikatar kananan hukumomi masarautu da kuma bunƙasa ci gaban al'umma
abinda gwamnati ke yi yanzu gwamnati ta dauki matakin gyaran hanyar Kanje Abuni ta hanyar aikin bunƙasa ƙasa kuma a yanzu haka da nake magana da kai in kaje daga tarar da su bulldozers suna nan suna aiki ba dare ba rana wanda muna ganin bayan kismatin hanyar zai zama hanya ne ingantacce wanda kowa zai yi sha'awanta kuma ta wannan bada ruwan sha da sauransu akwai rijiyoyin burtsatsai wanda gwamnati ta riga ta yi su a wurare da yawa a wannan sashi har zuwa ita ainihin karamar hukumar makanta na Awe akwai irin wayannan ayyuka da huta na kan layi wanda gwamnati ta riga ta yi kananan hukumomin nan guda 13 da development area da saura ma kanana ward duk wayannan an shigar da wayannan huta ko ina a yanzu naga har wannan huta na kan layi wanda ake ganin su da daddare duka yana nan a wannan kananan hukumomi da muke da su guda 13 da development area har da village duka wannan bin ya shafe su kuma duka wannan aikin wannan gwamnati ne na engineer Abdullahi Sule shine wannan ruwan shi a matsayin gwamna yana cikin ayyuka da ya ce bari ya sha kwana gari da yake a office
da ko wasu gurare da muka kai ziyara sun nemi gwamnati ta kawo musu dauki musamman ma a gurare suka jibanci kamar makarantun primary da kuma na secondary shin akwai wani mataki da gwamnatin jihar Nasarawa ta dauka domin inganta tsarin karatu
eh wannan kuma abin an fi yin shi ma kenan yanzu haka akwai makarantun da ma an commissioning nasu akwai shi a Mahanga akwai shi a Angon Lambu da a Kefi da sauran wurare da yawa ya riga ya je har an gabatar da su ma ko an fara ma karatu a cikin su kuma ta hanyar su bel wadda take fama da maganan makarantu na primary da sauran su kwangila nan an shirya bada su sama da wurare 500 wadda za a yi ayyuka na gine-ginen azuzuwa da kuma wanda sun lalace duka wayannan abin an riga an gama ana kokarin sakewa mutane takardu ne domin a je a fara aiki ba dare ba rana
kwata-kwata abin da ya sauka kenan a hirar ta mu ta yau madadin sashen Hausa Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio da talabijin na jihar Nasarawa wato MBS Lafiya. Ni Sadiq Abbas da na gabatar da wannan shiri yake cewa sai an dinga.
Yanzu kuma ga nasihar jama'a.
أعوذ بالله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله سنانا إمام سعيد الحتباوة الإمام المسلاة الجمعة أهل الله دكينا تكينغ رمبوشي تيتم والسلام محمد دولة دا جدا جان معي كتروا دفرقوا حديثي أتبتا لك منزوع الله صلى الله عليه وسلم النبي لكرسي كيشوا بوئثتو لأتمم مكارم الأخلاق أن أيكون دان انتكا معنى مثل كاوا وان أبيوك نسيوا كيافي مودة شوتر دكي ودى إذا لنسي كان ديري كسكين مثل كاوا وان أبيوك ودى أيو ناديري كسكين أبوك وان دا منا نيما مو ألا يافي منا أما كون بلام إيا حبولي ميافي وجونا مبا يعين دا أكسا مكسكولي كورشن فهمتا bayan suna da daga cikin mafifita da biyu ko kuma kyawawan da biyu da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce an aiko ni don in cika su sannan kuma ka ainihin baiwa wanda ya hana ka mutum ne misali bai taimake ka ba kai in ka samu gaban taimako ka taimake shi kai ka ce a'a ai akwai lokacin da ni bai taimake ni ba na da daga cikin kyawawan da biyu na musulmi shi in ya samu daman taimakon dan uwansa ya taimake shi kamar yadda Annabi yake cewa wa tu'ti man haramaka fa bai wa wanda ya hana ka sannan kuma wa tasila man qata'aka ka sadar da wanda ya yanke maka wanda baya zuwa wurin da kai ka je wajen shi wanda baya iya kiran kai ya jiya ya lafiyarka kai ka kira shi ka jiya ya lafiyarsa wannan na daidai daga cikin kyawawan dabi'u da musulunci Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace an aiko ni don in cika shi ba su tsaya iya nan ba taimakawa gajeriyo taimakawa ainihin masu garamin karfi da wanda suke cikin halin gaganigayi da dukkanin wasu ayyuka na jin gai suna gargashin makarimul akhlaq kuma wannan shine musulunci
da wannan muka zo ga shirinmu na karshe wato labaran duniya an manfa'a ta kaice
babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya yi gargaɗin cewa majalisar na fuskantar babbar barazanar da bata taba gani ba cikin shekara 75 da aka kafa ta sanadiyar barazanar da cutar coronavirus ke yi ga zaman lafiyar duniya tsaro da kuma fannin kiwon lafiya yayin wani zaman sirri da kwamitin tsaron majalisar ya yi aje alamis Antonio Guterres ya ce cutar COVID-19 na ƙara haifar da tashin hankula da ke barazana ga matakan da ake zuwa ɗauka na yaƙi da cutar kamar yadda wata takardar taron ta nuna a jiya Alhamis dai aka cika kwana 100 da hukumomin China suka sanar da majalisar ɓullar wannan cuta wacce ta haddasa rashin lafiya ga aƙalla mutum miliyan 1.5 ta kuma kashe kusan mutum 95,000 fitaccen likitan nan na Amurka da ya kware a fannin cututtuka masu yaduwa Anthony Fauci ya ce babu tabbacin ko cutar ta coronavirus da ke yaduwa a duniya za ta gushe idan aka shiga yanayi na zafi a bangaren arewacin duniya wato cikin makonni masu zuwa a wata hira da aka yi da shi a shirin Good Morning America na gidan talabijin din ABC Fauci ya ce kamar yadda ake gani da sauran cututtuka kamar na zazzafin mura da kwayoyin cutar ke raguwa wajen yaduwa idan aka shiga yanayi na zafi kada ya tsammanin yanayin na zafi zai kawo sauki yana mai cewa dole ne mu kwanda tunanin cewa cutar za ta ci gaba da yaduwa amma kuma idan aka samu sauƙin hakan falalahi alhamdu hukumar zabe a ƙasar Malawi da ake kira MEC a takaice ta ce ba za ta dakatar da aikin yin rijistar masu kada da ƙuri'a ba a shirye-shiryen da take yi na gudanar da zaben shugaban ƙasa a watan Yuli hukumar ta MEC ta sanar da hakan ne duk da umarnin da gwamnati ta bayar na dakatar da ayyukan gudun kada a yaɗa cutar coronavirus ita dai ƙasar ta Malawi tana da adadin mutum 8 da suka kamu da cutar yayin da mutum guda ya mutu jami'an lafiya dai sun nuna damuwa kan cewa taron jama'ar da za su yi rijista ko kada ƙuri'a zai iya haddasa yaduwar cutar ta COVID-19 sai dai hukumar zaben ƙasar ta Malawi ta ce ita kadai take da hurumin dage ayyukan zaben
to masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima kaɗan da hantsi karfe 8 kenan agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana za mu sake kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatarwa da CD wanda ya hada mana sautin ya kuma bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau ni Ibrahim Kalma Sigarba ke cewa wassalam
Bonjour au micro Idrissa Sedouia pour cette édition matinale.